Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku. Fatan alkhairi gare ku, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Jinjina gare ku da irin gudunmawa da kuke bamu cikin wannan shiri mai tarin albarka, shirin yau da gobe, wanda za mu tattauna da manyan mata da na gayyata. Akwai malama Baba Halima, shugabar kungiyar Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu, wanda ma idan kuka ji bayanin wannan a taimake kenya ne, ko kuma na ce kullaliyar zumunci ne wanda ba za a taɓa rabawa ba. Sa'annan kuma ina tare da malama Habiba, wacce ta ma za ta bada tata gudunmawar cikin wannan shirin. Haka zalika kuma ina tare da malama Aisha. Sa'annan za mu je mu tattauna game da wasan ƙwallon ƙafa a nan ƙasar Kamaru, wanda nake tare da babban koci na Indomitable Lion ɓangaren mata, Hassan Balakinan, wanda za mu yi hira da shi ya faɗa mana irin rawar da ike takawa a cikin wannan ƙungiyar. Sa'annan kuma yayi tsinci kansa a game da wannan sana'ar da ike yi na koci. Sa'annan kuma za mu je mu saurari Hajiya Habiba na yau da kullum, wacce ita ne take kawo mana ƙwallamar mu na mako. Ku biyo mu sau da ƙafa ku ji yadda ainihin shirin zai kasance. To a yau dai Baba Halima, gare ki muke. A baya dai mun yi maganar zumunci sosai da wasu mata masu daraja, masu muhimmanci, wanda a halin yanzu ci gaba ne da za mu yi da ke, wanda muke ganin cewa wariyar da ake wa wasu mata saboda ba su da kuɗin ba da gudunmawa, ko kuma ba su da kuɗin sayan yayi, ko kuma ba su da kuɗin yin wasu abubuwa da ya kamata, na kasancewa cikin wato mata game da zumunci ko taimakekeniya ya kai ga illata muke gani rayuwar wasu matan. Me zaki ya faɗa game da haka?
Mun tambaye ni game da zumunci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum wa an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yace ku juya baya, ku kauda kai, ku kibata, ku yayyanke zumuncinku, mana watu katiu arhamukum, kuma ku yanke zumuntanku. Shin haka kuke son a bar ku? Kuma haka ba zai yiwu ba. Magana nan shi ne wato ainihin zumunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'aninsa mai girma cewa kada mu yi wasa mu yanke zumunci, kada mu yi wasa mu zamanto muna mun bar zumunci, kada mu yi wasa mu ga cewa muna son shi an yi mana za mu yi, ko kuma wannan ƴar uwanki ce, wannan kuma naki ce, amma dun ba ta da abin da za ta baki, shi yasa ba za ta kula da ita ba. Da kuma zumuntan nan sai Allah ya ce wa atizar kurba haqqahu wal miskin, ya ce ku baiwa ma'abucin kusanci hakkinsa, wal miskini da talaka, wa bin sabili da dan tafarki, wala tubazzir tabzira, kuma kada ku yi almubazzaranci, matukan almubazzaranci, ma'ana kada ku yi matukan barna. Ɗan uwanku ku kula da su, ku basu hakokinsu. Wani irin haƙƙi za ku basu? Za ku basu haƙƙi na sadarwa, za ku basu haƙƙi na a sadar da su. Kake ce wai don ta bata bani ba bazan bata ba, a'a ba shi ake nufi. Kake ce wai bata sayi yayi ba bazan bata ba, wani ma ba sayi yayin ba, ma ba a kallon waɗanda ba su sayi yayi ba. Abin bizi ba ya zama wani irin abu, ya zama wani sungulla ne kuma na duniya, ba wai ana yi ne da saboda Allah ba. Kuma duk aikin da irin wannan aikin babu lada a ciki, matsalan ma kenan.
To Baba Halima, muna so mu san muhimmancin wannan zumunci da ake yi, saboda wasu suna ganin cewa zumuncin nan sai lallai da musulmai ake yin zumunci, kuma muna ji yadda malamai suke cewa a akwai hanyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayi wajen kyautata waɗanda ma ba musulmai ba, ta hanyar wato aiwatar da zumunci tsakanin su.
Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, da ya dukulu jannata ka ta irrahim, ya ce mu yanki zumunta ba zai shiga aljanna. Me ake nufi da wannan? Wato ana nuna cewa wato shi zumuncin nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halice abin halitta, a yayin da Allah ya gama halittan nan sai zumunci ta tashi. Da zumunci ta tashi fa kala sai Allah ya ce maha. Idan aka ce ma, ma'ana me wannan? Mana tana nufin ita a ina bai wani matsayin aka saka ta, bayan ita ce zumunci, ita ce kuma za ta fi yadda ita. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, shin ke zumunci baki yadda in sadar da wanda ya sadar da ke ba, baki yadda kuma in yanke ma wanda ya yanke miki ba? Sai ta ce na'am, na amsa ina son ki sadar da wanda ya sadar da ni. Mana wanda yake kika ce zaki saboda Allah, zaki ba mu wanda ta sayi yayi, wanda bata sayi yayi ba zaki bata ba, kin gani? Mana baki saboda Allah ba, ke ko Allah zai cire miki wani abu a cikin wani abu da kike da shi saboda baki saboda Allah ba. Saboda haka yana da kyau idan kika yi haka ki san cewa fa wani lokacin fa zaki rasa abubuwan da kike yi. Me yasa? Domin akwai wani da ake ce masa, yake cewa yace idan mutum bai kulawa da wannan zumuncin nan, yana nuna cewa shi wanda ya haka ko wajen sadaka ne ma mutum ya tafi sadaka, wai ajin addu'a, wai sun tafi wajen addu'a kaza kaza, wai wanda ta bada abu shi a baka abu.
To a yanayin tafiyar da muke yanzu, sai muka ga cewa a maimako zumunci ya kyautata, sai muna gani kamar cewa ana illata mutane, kuma ina kai ga wato wariya tsakanin mutane, wanda yake kai ga har ga wasu matan ba sa zuwa wato wajen taro saboda ire-iren wannan abubuwan din. To a wannan lokacin din, maganar da kika yi cewa ita zumunci ta yi maganar wanda yanke mini ni ma zan yanke masa, wanda kuma isada ne zan sada masa, to yaya ga waɗanda su aka illata su har suka dawo suka janye ga wannan tafiyar din, yaya su matsayinsu zai kasance? Saboda irin abubuwan da su suka gani ake munana musu a wajen sada zumuntan da suke yi.
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin mutum yace wanda yake son wato a shimfida masa wato ta hanyar wato arzikinsa, kuma a jinkirta masa wato rayuwarsa, sa'annan ya samu wato dukiya mai yawa, yace ya sadar da zumunci, ya sadar da zumuncinsa, har idan mutum yana son a shimfida masa hanyar arzikinsa kuma a yalwata masa arzikinsa. To saboda haka yanzu duk wanda yake son a yi masa haka, to yana da kyau san me zai yi, yaya zai tafiyar, yaya zai kula. Akwai waɗanda su ana garin ba su da komai ne yasa ake walakanta su a haka. Shi ko wanda ya yi wannan haɗin ɗin, waɗanda su suke ga suna da cikin wadata, suka yi ma waɗanda ba su da komai haka, su yi kokari su ja waɗancan a jiki.
To malama Habiba, me za ki iya ki faɗa mana game da ainihi illa game da rashin kyautata zumunci tsakanin juna tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa, tsakanin maƙwabtai da kuma wato al'umman da mutum yake ciki.
To alhamdulillah a takaice game da wannan tambaya da kika yi min malama Maimunatu. So gaskiya dai sai in ce nake ruwan dare ne ga magari game da irin wannan abubuwa da yake faruwa a yanzu a wannan zamanin namu. Ne ban sani ba ko tun wancan zamanin ne har ya kawo ga yanzu. To a wannan zamanin dai zaki ga mutane sun kai suna da alfahari da yawa game da abubuwa. Wani na kina so idan na baki ke ma ki bani, idan ban baki ba kuma kina lura da shi. Wani ma ya kai ga har rubutawa ake yi yanzu saboda mantuwa. Zaki ga idan mace ta haihu ko kuma an mata biki ko kuma wani abu, so sun ce mu anan Hausawan kamaru wannan da sauki a gare mu game da zancen rubutawa. Amma kuma idan muka lura da makwabtanmu zaki ga wani abu ma idan an bayar kin bani jaka, to ni idan biki ya same ki zan baki jaka biyu. In ban baki jaka biyun baki kai ga fada, ko kuma in na baki jaka biyun nan zaki ni in na tashi baki sai in baki jaka biyu da ƙarin wani abu akai. To abin da zamu sani a duniyan nan a cikin al'amari na rayuwa addinin musulunci, na farko dai ya saba wa shari'ar addinin musulunci, mutum baya kyauta domin yana nufin a bashi wani. Fala wala tamnun tattaksar, kada ka bayar da kadai kana jiran mai yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa kuma ya tsoratar da mu game da duk wata taro da aka yi aka bambanta wato kawunan mutane aka yi zabi akai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin taro ko mafi sharrin walima shine waliman da aka yi shi aka zabe mutane. Wato kamar yanzu da muke ganin cewa idan an yi taro hai abin ya kai ga har a mutuwa fa, idan an yi mutuwa sai kiga wayannan kungiyan suna jawo nasu, wayancan kungiyan suna jawo nasu. Akwai abin da ake cewa anan wai taron VIP, wato taron mutane na arziki, wayancan kuma ba nawo bane. Sai kiji ana cewa ina mutane na na arziki ko ina mutanen mu na arziki. So waye tsiya ta kawo shi? Duk wanda ka gani a taronka arzikin ne ya kashi, bai so ba da bai so ba da zai zo ba. Sai kiga ledan mutane na arziki ma daban ne, har da ƴan ado-ado a take. Ledan kuma mutane ya ku bayi sai kiga ƴan bakakin leda ne irin wancan wanda muka sani. Wato daga kin gai shi ma bakin ciki ne, za ki ga an daddaure su a baki. Su kuma wa'ancan masu MVIP din mutanen arziki sai ki ga su an daure musu nasu kyautan a cikin leda mai ado-ado. Daga kin ga ledan ma abin sha'awa, ballantana kuma abin da yake ciki. To wallahi mu sani Allah ya hana in zaki wani kyauta, kyautan nan matukan ba saboda Allah zaki ba, to Allah bai zai karba ba. Duk abin da zamu yi a rayuwarmu mu sani cewa muna yin shi ne don Allah, don Allah ya bamu lada. Kuma duk wani taron da zaka yi matukan taron nan zaka kebe ka ce wayancan mutanen a barare ne, a wayancan mutanen bakake ne alal misali. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin walima shine waliman da aka ware kawunan mutane.
To malama Habiba, ire-iren wa'annan halayya da muke bayyanawa a tsakanin mu ko kuma game da junan mu, wata illa za ta iya ta haifar cikin al'umar mu baki daya?
So alhamdulillah malama Maimunatu, irin wannan abubuwan yakan iya haifar da kiyayya da hasada da gaba a tsakanin mu. A halin kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hade mu da haka, yace cikin hadisi yace la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana, kada ku juya baya kuma kada ku rarrabu kuma kada ku yi hasadan junanku. Ku kasance bayin Allah ƴan uwa. To a irin wannan hadisin din da muka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada mu yi gaba wa junanmu, kada mu juya baya, wala tadabaru wala tahasadu, kada kuma mu yi hasada. Wannan abun yakan iya kawo hasada a tsakanin ƴan uwa, walau mata ne ko maza, yakan iya kawo hasada. Domin me sa yau mutum ƴar uwa ta tashi ta ji taron ƴar uwanta, ko ma ba a gayyace ta ba, ta isa ta je wannan wajen, ta ga daukakan da aka yi mata gobe zai sa ta koma, amma idan ta ga aka kaskanta ta ana kiran wayanda suke wato suka fita kwalliya, suka fita kawa, suka fita wani sutura wanda ta saka, to wallahi irin wannan yakan iya haddasa gaba a zuciyan ƴan uwa musulmai. Domin yau kin je wannan taron an miki, gobe wancan taron an miki, jibi wancan taron an miki, kuma mu duka mun san cewa ana yi ba wai ba a yi ba, to zai iya kawo wannan abun da na lissafo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce. Kuma mun san daga cikin wato haƙƙin musulmai akwai daga ciki idan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida, dai daga ciki akwai wanda yake cewa idan ya kira ka zuwa ga taro ka je, to ka jin din ka amsa kira ka je, kuma ka ai maka irin wannan wulakanci lallai zai maka ciwo, kuma aka dade ana yi yakan iya haifo da fitintunu iri-iri.
Hassan Bala wanda ainihi koci ne na bangaren mata masu shekaru 20 na kasar Kamaru, wanda kuma tunda ya dauki wannan matsayi na koci Indomitable Lion bangaren mata yana taka rawar gani matuka, wanda a halin yanzu mun gayyace shi da shi kuma zamu tattauna mu ji yadda yake gabatar da wannan aikin nasa. Koci assalamu alaikum. Mun ji a yayin da ka dauki ainihi wannan kungiyar na wasan kwallon kafa na mata, dama ka same su cikin wani yanayi, amma kuma a halin yanzu da ake tafiya akwai yabawa da gaske wanda ake ganin cewa ka taka rawar gani tun lokacin da ka dauke wannan kungiyar na wasan kwallon kafa bangaren mata. Me zaka iya faɗa mana game da hakan?
Abinda zan gaya muku gaskiya ne hutun da kika bayan nan, haka ne na dauki wannan salasiyan Kamaru na Lioness na shekara 20 nan. Tsakani nake tsammani yau yayi shekara guda da rabi kenan, domin ni da ni ne mataimakin wata coach, ita mace ce, ita ce coach da farko, to da ta samu promotion ta aka saka ta entrepreneur adjoint, ita ce na biyu na salasiyan, na manyan salasiyan Kamaru, shi aka bar ni a wannan wurin. Don ni ne na gabatar da wannan salasiya, tun da na dauki wannan salasiya ba mu taba cin wani wato Kamaru ba ta taba yin galaba a wannan wurin ba, sai har lokacin da Allah ya kawo ni wannan wurin muka samu muka tafi muka yi karfi muka je kofin duniya. Haka ne zancen yake, muka ci kuma tournoi Unifac a nan a duwalan da aka yi.
To coach, me yasa idan ka samu damar wato kamar bawa waɗannan yaran matar kuzari, sai ana gani kamar cewa kana kokarin hada su wato ainihi wasa na haɗin kai tare da wato wasu samari maza, mai yasa kake saka waɗannan yaran mata wato wasa da maza irin wasannin da ake yi na wato zumunci da haɗin gwiwa irin wanda ake yin nan, mai yasa kake hada waɗannan yaran matan naka wasa da waɗannan wato wasu yaran maza waɗanda su ma suke taka rawar gani irin wasanni na zumunci?
Wannan ana kiran shi a tarihin Faransa match, kaman match amical, match amico, haka ne. Me yasa na fara wannan? Domin tun da nake ma a club da na fara nake na koya a nan Kamaru, domin na dauki na yi kaiman da Duwala, na fito champion a kaiman da Duwala champion Kamaru, na ci kofin Kamaru, na ci tournoi la femme da Kamaru, na tafi kuma Yaounde a AS Awa, na ci Guinness Super League don guda biyu nan, premier edition da deuxième edition na Guinness Super League. ya na dinga nasara saboda ni san wasan kwallon gol matan nan dake gani ifa ku kana ilimi kana da kuzari kana da wato fahimtar abubuwan da kake nema ka samu a gaba shi sa kike gani kowani training zan dinga yi kaman matsa mi ko da na dinga yi da maza na fi gane wasa da maza don me yasa nake na fi gane su buga da yaran maza domin idan suka hadu da ƴan uwan su mata ba za su samu matsala ba sai kika muna rinjayen wannan ekip da muke za mu hadu da shi haka ma zai saka muka tun da na dauki wannan salas ni haka ma nake tuntuni haka ni nake ina hada yaran mata da maza kin san dai ba karfi ba guda bane amma idan suka samu karfi har suna dukan maza domin suna dukan ma ekip maza to ke to yaya kenan idan suka hadu da mata kuma kin san kan za samu babban difference ai kenan shine ya ba da yaran karfi da muka tafi ma kofin duniya mutane ba su zata za mu kai wannan wuri ba ko da yake an yi mana magudi ba mu ci gaba ba da contre Brazil ke gani su da kansu duk sun yi mamaki yaya ekip Cameroon da ba a sani ba da ba su taba tafiya wannan wasan takara ba suka isa wannan wuri domin duk wannan a preparation ne muke wannan
to coach Hassan Bala mun san a duk aiki da dan adam zai yi ana fuskantar ci gaba da kuma kalubale ko ta bangaren wa'annan yaran matan ko kuma ta abokan tarayya wa'anda ake aiki tare da su ko kuma dai wani sha'ani na rayuwar duniya me zaka iya faɗa mana
eh gaskiya muna samun kalubale a wannan bangaren sha'anin wasan mu da ke gani kin san kuma akwai hasada kuma tsakanin mu da musu coach to aka ce idan kana ka ya ma zan faɗa ne idan ka dogara ga Allah kana sallan ka lokaci biyar sai kan baka da matsala mutum annan nan inda yake bani inda nake ba su kuma mamaki kenan da tsoro kin san suna shakka na da gaske ko za su munafince ka daga ba shi gun wani ya zo ya faɗa akwai kuma hasada da kike gani akwai wadansu ma ana mutum yaran a zo a ce kai kaza kai kaza kai kaza kuma in ya fito kuma ba haka bane ce kin gan abin bakin don wannan ba za ka ce ba za ka samu matsala ba in kana cikin mutane kan koya akwai matsala amma kan Allah ne na nan tare da mu mun dogara ga Allah shi ne ke gani muke da galaba har yanzu nan na matsala kamar ana samu kuma ga kowane aiki haka yake
to coach wani kira za ka yi wa community mu wato al'umman mu musamman Hausa Fulani game da barin ƴaƴansu domin su ma su kasance su shiga cikin wannan wasan kwallon kafa musamman kamar yadda ka ce mata kuma a halin yanzu yanayi da ake samu cikin wannan sana'ar din kuma kamar yadda kai magana cewa sana'a abinda namiji zai iya yi mace ma ta kan iya yi a halin da ake tafiya a yanzu
kawai zan gaya musu kin san idan yarinya tana da tarbiya ba abin da zai dame ta in tana tarbiya ta san yaya dai za ta tafi da ayyukanta ba za ta samu matsala hakan nan ba kada ta damu kada iyaye su damu yanda za su yi kawai idan yarinya kan ta fara san suka san tana nan su ba su nemi wato inda suka san yar su za ta yi ta ci gaba kamar a wajen sana'a inda suke wannan na wasan kallon kafa amma kan na fi so su ba da karfi a wajen makaranta wajen boko da nan mahammaja a ba da wannan karfi amma wannan ba zai hana su su yi sana'an su na wasan kallon kafa ba kuma kar a tozarta su a bar su yi wannan sana'an da suka kama in kan suna so su yi wannan in suka saka zuciya a wannan za su yi ne a daure a bar su yi wannan har lokacin inda Allah zai kai su ni abin da zan gaya muku gabaki ɗaya idan na ce gaya munu domin mu ma akan mu muna da wannan tsabiya mu ma su coach sai ki gani yarinya ta kai ta kawo a shanin kwallon kafa sai ki gani kuma muna tozarta ta mu hana ta wannan wasa shi a ce mace ce kaza yayi kaza amma gaskiya kan ni ta shashi na kan gaskiya a rabu da su yi abin da za su yi har lokacin da Allah zai saka su daina idan za su daina ne wannan
gare ki muke Hajiya Habiba me zaki sanya mana a cikin tukunya wannan mako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama Maimuna barkamu da waraka. Kamar da muka saba yin gege-gegen mu na kullum yaumi, yau za mu dafa kwakwalwan saniya. To za mu soya kwakwalwan saniya, ana cin shi da shinkafa, ana iya cin shi da bombo wanda ake yin shi da rogo, ana iya kuma cin shi da ko biredi ne da safe na karyawa na shayi. To in aka soya dai kwakwalwan saniya ana iya cin shi da kowane irin ko tuwo ne ma za a iya ci da shi, ko shinkafa, ko rogo, ko planci, ko dankali, shi bai da matsala. To a wajen kayan haɗi ana buƙatan kwakwalwan saniya kamar ko biyu ko uku, sannan ana buƙatan tumato, ana buƙatan albasa, ana buƙatan barkono, ana buƙatan kayan ƙamshi na kayan miya, ana buƙatan citta, ana buƙatan tafannuwa, ana buƙatan farin masoro da ɗan abin gishiri da magin ɗanɗano, ana buƙatan mai mangyaɗa. Yanzu wajen haɗi kwakwalwa tukuna za a ɗauke shi a wanke shi, ana wanke kwakwalwa da kyau. Yanzu akwai wani yanan da yake a saman kwakwalwa, shi ne za a yi ƙoƙari a cire wannan yanan in a kwakwalwa in an wanke shi kamar yaɗi yake, in an cire farkon yaɗin ɗin, to yanzu shi a sa kwakwalwa tukunya. Za a iya rarraba shi ko huɗu ko biyar-biyar don kwakwalwa in ya tafasa da yawa yana jijjigewa tukunya, in an raba shi da ɗan girma ba zai jijjigewa a cikin tukunya ba. Yanzu shi a in an cire yaɗin saman inda yake rufe kwakwalwan ɗin, yanzu shi a sa tukunya, in an wanke shi a sa tukunya a yayyanka shi ko biyar-biyar ko huɗu, a barbaɗa ɗan gishiri, a nemi albasa ko a yaɗa a yayyanka albasa shi a sa wuta, kada a sa mishi ruwa rudewa ɗan daidai, wani ma da ruwan jikin shi za ku ga yana tafasa shi haɗa jikin shi sanja kamar ya tafasa da kyau. In ya tafasa ya haɗa jikin shi, yanzu shi a cire shi a tukunyar, a cire tukunyar ajiya gefe. Yanzu shi a ɗauki mai a sa wani tukunya daban, a sa wuta in mai yayi zafi a ɗan jefa ɗan albasa. Yanzu shi a ɗauki kwakwalwan ana sa ciki ana soya shi ne kamar yanda ake soya nama. In an soya shi, wajen soyawa kumfa na hawowa bar shi ya soyu har kumfan in ya hawo kumfan in ya sauka da kanshi, ana ɗan juya kada juya shi jewa, in ba kama zai jijjige a cikin tukunya. Yanzu in ya soyu sai yanzu a ɗauki konjuma in za a sa wani tukunya, su tumato, albasa, magi duka a haɗa shi a yayyanka a sa a niƙa shi gaba ɗaya, su kayan haɗin miya in a haɗa shi a niƙa shi gaba ɗaya, shi a sa wani tukunya, in ruwan ya ɗan ƙafe yanzu shi a zo a hautsuna shi da kwakwalwan a sa mai a ƙara ɗan ruwa kaɗan, yanzu a juya shi bar shi ya nuna ya soyu da kyau, sannan a barbaɗa ɗan magi ko ƙwaya biyu a ciki, in ya nuna da kyau ya soyu da kyau, yanzu shi a sauke za a iya dafa tafasa ko blanci a cire shi, ko kuma a nemi bombon a tafasa bombon a ci da shi a yayyanka sa a gefe a ci da shi. To barkamu da ɗanɗano shi wani makon Allah kanu da rai da lafiya.
To a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai kuma wani mako idan mai komai mai kowa ya so za mu zo muku da sabon batu wani mako insha Allah. To masu sauraron mu laifin daɗi ƙarewa, a nan dai za mu naɗe tabarmar wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.